This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana sa ran Ukraine za ta amince da shawarar ƙulla yarjejeniya da za ta haɗa da zuba jarin Amurka a albarkatunta domin taimakawa Amurka ta fanso wasu tallafin tsaronta. Muna sa ran sanya hannu kan wata yarjejeniya nan da ɗan lokaci wadda za ta ba mu tabbacin maido da dala biliyan 400 zuwa 500. Trump yana faɗa wa manema labarai a ofishinsa da Oval a lokacin da aka tambaye shi batun yiwuwar ƙulla yarjejeniya. Trump ya ce wannan babban al'amari ne kuma su 'yan Ukraine suna buƙatar hakan, kana hakan zai sa mu kasance a cikin ƙasar, inda ya ƙara da cewa za mu maido da kuɗaɗenmu. Ya ce wannan wata yarjejeniya ce da ya kamata a ƙulla tun kafin mu shigo ofis. Gwamnatin Trump ta ba da shawarar ƙulla yarjejeniyar albarkatun ƙarƙashin ƙasa wadda ba a saba gani ba, wanda ɓangaren mafi girman yarjejeniyar ya haɗa da tattauna kawo ƙarshen yaƙin na Ukraine. A halin da ake ce kuma a wani mataki na bazata, shugaba Donald Trump ya kori Janar C.K. Brown daga mukaminsa na shugaban gamayyar hafsan hafsoshin sojin ƙasar a ranar Juma'a, inda ya yi waje da matukin jirgin yaƙin da ya kafa tarihi kuma jami'i da ake mutuntawa a matsayin wani ɓangare na neman fidda ma'aikatan sojin daga hannun shugabanni da ke goyon bayan bambance-bambance da daidaito a cikin mukamai. Kore da aka yi wa Brown bakar fata na biyu da ya aiki a matsayin shugaban gamayyar manyan hafsoshin ya jefa a kaduwa a ma'aikatar soja ta Pentagon. Watanni 16 da ya kwashe a wannan aikin ya fuskanci yakin Ukraine da kuma fadadar yaki a gabas ta tsakiya. Trump ya ce zai nada jami'in sojin sama Lieutenant General Dan Rosenkranz a matsayin shugaban gamayyar na gaba. A jiya Juma'a ne kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta ce ta mika wata gawa da ta yi ikirarin cewa wani ɗan Isra'ila ne da take garkuwa da shi Shiribi Bas, wanda rashin gane shi ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta. Kungiyar ta 'yan bindigan ta ce ta mika gawar ce ta hannun Red Cross. Kakakin sojan Isra'ila Lieutenant Colonel Nadav Shoshin ya faɗa a dandalin X cewa Isra'ila tana nazari akan wannan ikirarin. Tun da safiyar jiya Juma'a ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Hamas za ta ɗanɗani kuɗanta akan rashin bada gawar Shiri Babs wadda take garkuwa da shi kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyar ta tanadar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani daftari na bai ɗaya da ya buƙaci ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin demokaraɗiyyar jamhuriyar Congo ta gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kana ta janye daga yankunan da ta ƙwace. Kwamitin ya kuma yi barazanar aza takunkumi akan waɗanda suka tsawaita yaƙin. Faransa da ta shirya daftarin ta aike da wani bayyanannen saƙo cewa babu wani matakin sasantawa na soji da za a ɗauka a rikicin na gabashin DR Congo. Manufa ita ce cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa, in ji jakada Nicolas de Rivière. Ya ce ana buƙatar maido da tattaunawa cikin gaggawa tare da taimakon shiga tsakani a matakin yanki. Ya ce wajibi ne a mutunta 'yanci da kuma tsare yankunan demokaraɗiyyar jamhuriyar Congo. Daftarin ya kuma kira ga sojojin Rwanda da su daina taimakawa kungiyar M23 kana su gaggauta janyewa daga DR Congo ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Mambobin kwamitin sun zargi sojojin Rwanda da ba da taimako kai tsaye ga kungiyar M23. Rwanda dai ta sha musunta waɗannan zargin cewa tana taimakawa 'yan tawayen. A ƙarshe, 'yan sanda sun cafke mutumin da ake zaton shi ne ya kai harin wuƙa a jiya Juma'a a gidan tarihi na kisan gillan da aka yi wa Yahudawa a birnin Berlin na Holocaust Memorial. inda wani dan kasar Spain ya samu mummunan rauni a cewar 'yan sanda. Nan take ba iya gano dalilin da ya sa ya kai harin ba, lamarin da ya faru wuni biyu kafin jefa kuri'ar da Jamusawa za su yi a babban zaben kasar a gobe Lahadi. Kakakin 'yan sanda Florent Nath ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an kai harin ne da misalin karfe 6 na yamma da ake gani da wuka ne ko kuma kila wani abu ne daban. Bayan sa'o'i uku wani mutum ya mika kansa ga 'yan sanda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Gris, da fatar an waye gari lafiya.
Lafiya limi ya ayyuka.
To wallahi alhamdulillah mun gode Allah, ga sunan muna ta yi. Abinnan da ake cewa ba wuya ba dadi.
To sai godiya.
Sai godiya.
Muna cikin masu rai, muna kuma da aikin yi, muna kuma iya yi.
Gaskiya haka ne.
Mun gode Allah.
Alhamdulillah.
Na san yana a gurguje kafin mu shiga bangaren gaishe-gaishe nan. Zan gaya maka abin da ya dauki hankalina a nan Amurka nan wannan makon, a nan DC nan.
To a nan cikin Washington DC.
Yawa, ka san ana yawan ba da tikiti in kai laifi kowane irin.
Kwarai da gaske.
Na baka mota, na menene, na menene, na gudu ka wuta ta ce ka tsaya, ka ki tsayawa. Na cilla gudu bisa fiye da ka'idan da aka
yawa.
To waɗansu ne daga Maryland.
To
daga jiha ba nan suke zama ba. Abin nan ita dai motar su register Maryland ne. In suka shigo DC aka ba su ticket, suka koma jihar su, sai a ta aika musu da ticket, suna watsi da shi.
Ah, to
na gaya maka, to sai yau shi babban shigar da kara na birnin DC ya ce to kotu za a kai su saboda ana ta ba su tikiti ba sa saurara. To kuma ka san tikitin nan aka baka idan dana 10 aka caje ka, aka baka
30 ta yi zai zama 20,
sai zama 20, sai koma 40, sai koma 80. To na san yin da mutane guda biyu, guda da dai na ga abin nan biyu da suka dauki hankali na, wani an bashi yayi laifukan tuki mota 88 84 ciki guda 80 daga ciki gudu yake fiye da ka'ida a cikin DC.
Oh, asha.
To na san yana da aka bashi tikiti, yayi ta watsi da shi, yayi ta watsi da shi yau tikitin shi ya kai 30,666 da yake bon.
Wajen naira miliyan 50 ake magana fa.
To ka san kuma ba za a yafi ba. Wa'annan sai ya biya ba inda zai je wata kotu ta wanke shi. Saboda wannan laifin dan an bashi dama, an aka baka tikiti za a baka dama idan kana da hujja.
A ni ke sai an bani nace wallahi wallahi ba ta yiwa.
Eh sai ka je ka kai.
A wallahi sai naje kawai.
To ai shi naje kotu cewa an bashi wannan damu maki.
Amma kin sani malama Gris wai har yanzu ba a ce mun komai ba kuma kusan shekara yanzu.
Eh to amma dai ai ka je saboda haka ba za a ce
sai suka ce sun dakatar da wannan ticket din tsawon shekara guda.
To
inje sai sun kira ni. Nace to shikenan na tafi.
To
ba kira ne ba.
To kaga koya akai ba zai ta rubanbanya ba.
A ba zai rubanya ba.
Hukuma ta tara ciki. To ɗaya kuma shi kuma na sanyin na yan bashi tikiti 115 daga cikin 115 52 na cinna gudu. To kaji kuɗin shi yanzu abin da hukuma wanda disin tana bin shi 27,882.
To shi ma wajen naira miliyan 30.
To kaji. To
ai na san gudan su zarfi lu hashin gumin lan shi da
to su ba ku shiga taitayin kafin kajin da ake hukuma ake ɗaukar ake bin ƙididdiga
gaskiya.
Kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci, bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya na sanyina. Gaisuwar ta'aziya zuwa ga Malam Husaini Girke Bununu da matarsa Sabuwa tare da Malama Adama Abubakar don rasuwar ɗansu Mulla Umar. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Abdon Dallagin da iyalansa don rasuwar matarsa Hawwa Abdugin. To Allah ya ji kan waɗannan mamata, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin sun ba amin Malama Gris. Haka kuma bari mu miƙa saƙon gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Muhammadu Modi Sanyinna wanda shi kuma Allah ya yi wa rasuwa a ranar Talata da ta gabata. Alhaji Muhammadu Modi tsohon ma'aikaci ne sosai, malamin makaranta da dai sauransu. Muna mika ta'aziya zuwa ga kaninsa Dr. Zubairu Sahabi Sanyin wanda aka fi sani da Dr. Zubairu Challenger, da kuma ɗansa Sufiyanu Modi da sauran 'ya'yansa duka, da ma ɗan nasa Maniru Sahabi Sanyin da aka fi sani da Maniru mai hoto Sanyin. Na dukkansu muna fatan Allah ya gafarta wa Alhaji Modi, kuma Allah ya sa ya huta, Allah ya kyautata bayanmu, mu kuma ya sa mu cika da imani.
Amin summa amin. To na sanyin bari mu je zangon gaishe-gaishe. Zan mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Baba Yumato mai addu'a Jihar Katsina, da mai girma Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad, da Abdullahi Laki Funtuwa, sai Adam Harka Tasawa, da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa, sai Salisu mai shinkafa Son, da Ali Abdullahi Dogon Baga, sai Ismail Mikael Doro, da Biniya Mudi malamin makaranta Ragana. Allah ya sa Ragana nan haka ne na sanyina.
To amin.
Sai kuma Yakubu Umaru mai Gizawa, da Abdul Aziz dan Goggo mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello mai addu'a, da Mani Tinau mai addu'a, da Abubakar Abdul Qadir ja gaban mai addu'a, sai kuma Hussein Dali Usman Hadeja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Da fatan mun tashi lafiya duka.
To amin summa amin, Allah ya sa haka. Bari kuma mu ƙara gaisuwar ta wato sada zumunta da fatan alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja anguwan karofin madaki a Baucin Najeriya, sai sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Sule Lami, da uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake kan titin anguwan Bakaru a Bauchi, da sarkin garin Langas dake gundumar Birshi a karamar hukumar Bauchi, da kuma Hajiya Jummati wadda aka fi sani da Maman Abba a gidan sarkin yakin Bauchi a unguwan karofin madaki, sai Alhaji Bala Joni na kasuwar mu da lawan Bauchi, sai kuma Bala Laba mai Barcelona Garado, da Yahaya Danno Azare, da Alhaji Adamu Abda Bailey, da Muhammad my friend Babu Gudu, da Aliko Auta Kafinta Yelwa, da kuma lawan Bin Hambali MK dan Silba Sokoto, sai Maccu direban keke Lagu a karshe, da Honorable Awwal Madaki Dabar Makaho Azari, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
To amin summa amin. Wani bakon matashin mawaki.
Matashin mawaki wato Naziru mai Atamfa kenan.
Naziru mai Atamfa. Allah ya sa da Atamfa.
A'a, to ake san suna aka ce suna lakabi suna lanzami ne.
To ga wakilin mu Rukayya da bakon namu.
Suna Nazir H mai Atamfa.
To matsayinka na matashin mawaki, shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsum cikin harkar waƙe-waƙe?
Kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waƙa ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'ar da na yi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta, mamata tana faɗa min takan yi min wasu matsala tsokan ta haka. Kenan kin ga bayan abin ne da shi aka haife ni. Haka ana gaba ya zo har na fara kasida, sai da na fara gaskiya na fara yaban manzara, to daga nan kuma sai abin ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka?
Gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Waɗannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake, ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za a yi na achieving. Kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri, to zan cigaba da girma shi. Fata ni ma na kawo ni cewa kuma wataƙila ma na wuce yanda yake.
Haka ne, to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa, irin wanda ake wa kiɗa, sai na zo na fara koyon kiɗa da kaina, na zo na fara buga kiɗa. To na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne, saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina. To haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman, wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su, kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu.
To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka, amma baya ganin wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da kace zaka fara a lokacin?
Eh to gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. Kafin nan babanmu rafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayan haka mahaifiyata da yayu na duka sun ce mun inje in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba, ni dai kawai kula da ibada.
To kana da ubangida ne?
Eh gaskiya akwai, baran ce babu ba ubangida na bare Umar Ibn Sharif ne, duk duniya ma sun san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rirawa?
Wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
Wanda aka san ka da shi, wanda yanzu da karira za san eh fa mi a tamfane a cikin zauren namu.
Eh sun kai hudu ma amma dai baran yi daya. Akwai ta yake cewa nga gidana baby kudina baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya. Gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙi na kuma wanda su biyo baya.
Suka biyo baya. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake?
A'a, ina waƙoƙin aure, siyasa, duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta, amma bana waƙan zagi ko san mutunci gaskiya.
To tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe-waƙe ko in ce sana'a ta waƙa, wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta?
Eto kin san ba ma ni ba, indai har dai aka ce mutum wai nema yake yi kowane bangare yake a ciki, to da gaskiya sifa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban. A ce ka neman dan haka balle ma a ce abana mutane, ai sai dai kai hakuri kawai, ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasara da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka ganshi, sai dai kai hakuri kuma haka zaka dauka kuma za su ci gaba da karuwa, ba za su taba karewa ba. So dole ne sai an yi ma abu ne na mutane, ba wai da ka ji daji ka kulle kanka ba, mutane ne. Yo ni malamai ma nan ake musa sara, malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan, ai dole dai kai hakuri. Wani ba ya so ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su, kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba do wannan kalbala mun fuskance shi, amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rige Allah
mun amince
to nasara mutum ta zuwa haka. Ina business hankali, ina business din atamfofi shaddoji da sauransu aka ana sai da su,
kace dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma, ai to ai bara tsaya gude ba, kin sai a reshe shi a nan rayuwa abubuwa su kan jiya, kuma ce kamar waka lokaci ne, film lokaci ne, in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da rasa ne gaskiya.
To shi da ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne, wallahi lokaci ne.
A ƙarshe me zaka ce?
Eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wayanda suke bibiya na suke sauraro waƙoƙina, ina ƙaunar su kuma insha Allah ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙina da nake shirin yi musu, kuma insha Allah kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu, kin san salon da nake na kawo musu creating dai kuma suka amsa, zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allah.
To da wani waka zaka rufe mana ƙarshe?
Ita bai rufe da Ershila, wata waka ta Ershila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham, in za a banke a duniya ta hana yi dace da Ershila.
Ko na san yana an iya waka?
Ai to gaskiya wato kin san muna ta samun matasan waka suna tasowa abubuwan, sai dai godiya Allah kawai za a ce.
Kamar yadda yace ba na dama ba ko tunanin haka bai yi ba, amma da yake
ba gado ba wani abu haka kawai
nan Allah ya tsara mishi rayuwar shi, kaga yana kuma tashi kware da gaske. To Allah ya bada nasara maran Nazir.
To amin su.
Bakon da karaka ya dawo.
Eh wato bayan gama shagulgulan biki ai dama an dan dau hutu ne
da fatan an kokko ma gida baki da
suka zo
wanga buki na turaki Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya
to amin sun
ma Allah kuma ba da zaman lafiya da albarka da zaman tare mutuka raba ango da amarya
kwarai da gaske
to ga dama ka ce
gina da buhun labari mai buhun labari yau ga yau kuma ga tsarabar da ya aika muna amma dai a saurara a hankali
assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauraron ma'abuta sauraron wannan kafa ta muryar Amerika mai albarka ta kafatanin ma'abuta wannan shiri namu mai farin jini mai maganin hawan jini wato filin mu na abari ya huce labarin mu na wannan sati shine labari mai taken abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba wato labari ne na dan Fulani da yake da wani aboki babar bare ko shi suka hadu babar bare abinda yake tambayar dan Fulani ina godiya saboda dan Fulani yana da godiya shi baya da ita ko shi kafin ya tambaye komai sai ya tambaye shi yaya godiya sannan a gaisa dan Fulani ya gaya ma babansa cewa baffa ina da aboki dan Borno yana kaunata sosai ko shi gane kafin ya tambaye komai ma sai ya tambaye ya godiya ta baffa ya ce dan Fulani ni kuma yana ganin kamar ba kauna bace yace a kauna ce suka ta gaddama baffa yana cewa ba kauna bace dan Fulani yana cewa a kauna ce sai ya ce to ka jaraba shi mana yace to ya zan yin jaraba shi baffa sai ya ce tunda gashi godiyarka ta haihu yau kuma gobe kasuwa kaga ba da ita zaka je ba idan kuka haɗu da shi inda ya fara tambayar yaya godiya sai ka ce masa tayi abin da kake so dan Borno Allah bashi duk abin da fito na farko a bakin sa sai ka zo ka ga mun haka ko aka yi suna haɗuwa kasuwa dan Borno kamar da saba dan Fulani an shigo kasuwa yaya godiya sai dan Fulani ya kada baki ya ce ai godiya tayi abin da kake so dan Borno abin da fito farko a bakin dan Borno sai ce ta mutu sai ce ta haihu dai ya ce to madalla dan Fulani yana koma gida sai ga baffa ya ce lalle baffa abin da ka gaya mun gaskiya ne ai na gaya ma dan Borno cewa godiya ta abin da kake so dan Borno abin da fito bakin sa kawai sai ce wai ta mutu sai ce ta haihu dai sannan aka gaisa ya ce to shikenan dai kaga yanzu ka gano abin da gaya ma ya ce eh ya ce a to baffa ya kai ka gano cewa abin nan ba kauna bace ya ce to kai dan Fulani gadon gidanku shanu gadon gidan bare-bare doki dawaki har idan kaba mai kudi aka bashi kyauta sai a ce an kara ma Borno dawaki ce kai kana da gadon gidanku shanu kana da kuma da godiya dan Borno ba da gadon gidansu doki ba da gadon gidanku shanu to ya za a aikace yana abin nan yana kaunarka ai tambayar da yake ba wai yana tambaye ka bane baya son ka da ita ne ce eh lalle ba fa na yarda abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai gano shi ba wannan shine karshen labarin mu na wannan sati sai kuma wani lokaci za mu ci gaba in Allah ya so da wani labarin a huta lafiya na ku Shehu Abdullahi Jangebe da Lakin Jangebe sai mu sake haduwa ta gaba insha Allah
lalle kan yau an hada ku yau an hada ku
okay
ba ko zan ce ya raba fada ne ko kuma ya hada fada
ya je ƙara ruhura wutar
to me bon labari ka warware ta ta mun gode kware da gaske ta mun ga malama Julie na daga ba da hadu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu ba da dai
Murtala Faruk
sanin na a dai yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wan Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.